kakana birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matsalar cutar tamowa da ta addabi ƙananan yara a Najeriya. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-2056-55 kafin nan ga halin da duniyar ta wuni.
Masu are, assalamu alaikum. An tabbatar da mutuwar mutane 7 kana wasu da dama sun samu rauni sakamakon fashewar gas da ya faru a wani wuri da ke wajen babban birnin kasar Ghana, wato Accra. Wakilin sashen Hausa Ridwan La Abbas Hassan ya aika mana da ƙarin bayani.
Wani jawabi da ministan labarai Mustapha Hamid ya sa hannu akai ya ce shugaba Akufo-Addo a cikin wata hira ta waya da jami'an tsaro jin kaɗan bayan fashewar ya bukaci a yi amfani da duk abin da ke akwai wurin ceto da kuma bincike. Gwamnati ta ce duk wanda ya samu rauni ko ina aka kai shi jinya a yi ƙoƙari a shaidawa asibitin ɗan sandan inda mashin yake. Ya kuma bukaci jama'a su bayar da haɗin kai ga 'yan sanda da ƙungiyar aikin kai ɗoki ta ƙasa NADMO. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawum ya tabbatar da cewar gwamnati za ta billo da sabbin matakan kariya domin kiyaye sake abkuwar irin wannan bala'i.
We owe it to the country that the government is going to take this very seriously.
Haƙƙin ƙasa ne a wuyarmu kuma gwamnati za ta ɗauke shi da muhimmanci. Daren jiya an shawarta dangane da mafita. Ba za mu kuduri ababa da yawa ba, za a fito da sabbin tsarurruka kuma waɗanda za su yi ƙoƙarin turje wa waɗannan tsarurruka ba na jin za a saurare su. Saboda lamarin, domin kariyar mutanenmu ne, domin buƙatun ƙasar ne. Daraitan hurɗar jama'a na ma'aikatar kwana-kwana Prince Billy Anagalati ya ce masu tashoshin gas na da haƙƙin cika halayya da tsarin aikin ma'aikatarsu domin kiyaye irin wannan bindiga.
To a gaida Ridwan Muktar Abbas. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa muddin za a cimma yarjejeniya tsakaninsa da 'yan jam'iyyar Democrat na ƙyale bakin haure matasa da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna yara. Su ci gaba da zama kasar tortillas ne ya yi garan bawul ga tsarin ba da katin green card kuma ya ɗauki ƙarin ma'aikatan shige da fice su 10,000 da kuma gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. A cikin watan jiya ne dai Trump ya bayyana kawo ƙarshen shirin nan na baiwa wasu yara da aka shigo da su Amurka damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasar wa. A cikin shirin DACA, shirin da aka samar lokacin mulkin shugaba Barack Obama da ya kare yaran nan da aka shigo da su da Amurka ba ta hanyar da ta dace ba. Waɗannan bayanai suna ƙunshe ne cikin wasiƙar da Mr. Trump ya aike wa shugabannin majalisun a jet Lahadi. Cikin wasu manufofin shirin shige da fice na gwamnatin sun haɗa hadda faɗa hukuncin wasu ayyukan asha da za su hana baiwa mutum damar shigowa Amurka, ciki ko hadda zama waɗan ƙungiya da cin zarafin mata da cin zarafin yara ƙanana tuƙi cikin maye. Waɗannan laifuka dai za su kasance cikin abubuwan da mutum zai aikata da zai sa a iya mayar da shi ƙasarsu daga Amurka. Yau Litinin, Turkiya ta yi kira ga Amurka da ta janye dakatar da ba da visa zuwa Amurka, matakin da ita ma Turkiyyan ta ɗauka a zaman gayya a jiyar Lahadi. Kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na Amurka a jiyar Lahadi ke cewa, sakamakon abubuwan da ke faruwa a ƙasar ya zame wajibi Amurka ta sake duba al'amuran ƙasar da Turkiyya game da tsaron ofishin jakadancin Amurka da ma jami'an da ke aiki a ofishin jakadancin da ke ƙasar ta Turkiyya. Sai dai sanarwar ba ta ba da cikakken bayanin abin da ya sa take sake nazarin ƙudurin Turkiyya na samar da tsaro da kuma tsawon lokacin da zai ɗauka kafin a ci gaba da ba da wannan vizan ba. A cikin satin ta shige ne dai Turkiyya ta tsare Metin Topuz, wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka wanda yake ɗan asalin ƙasar ne ta Turkiyya. Gwamnatin ƙasar ta tsare wannan ɗan taliki ne akan zargin yana yawan tattaunawa da waɗanda ta yi zargin cewa suna tsohon gaba ga waɗanda ta ayyana a matsayin yan ta'adda da basu yi nasara ba wajen ganin an kifar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a shekarar ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mazauna yankin Catalonia da ke yin adawa da kokarin gwamnatin yankin na ballewa daga kasar Spain sun yi gangami jiya Lahadi a birnin Barcelona. Yan sanda suka ce mutane 350 suka halarci wannan gangami, yayin da waɗanda suka shirya shi suka ce mutane har 900 ne suka je. An yi wannan maci cikin lumana kuma ba a samu wani rahoton tashin hankali ba. Ɗaya daga cikin 'yan zanga-zangan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa sun jima suna yin shiru a kan wannan batu. A makon jiya
labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, kasar da kididdiga ta nuna tana matsayi na uku a jerin kasashen da kananan yara ke fama da cutar tamowa a duniya. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin batun ga kuma rahoto da ta hada mana.
A bikin makon fadakarwa kan abinci mai gina jiki da aka gudanar a Abuja, karamar ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Hajiya Zainab Ahmad ta bayyana cewa rahoton ƙasa da ƙasa kan abinci mai gina jiki na nuni da cewa Najeriya za ta rasa yara 500,000 a kowace shekara idan har ba a ɗau matakin kula da yara da abincin da ya dace ba. Kan haka nazanta da shugaban kula da sashen abinci mai gina jiki a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau, Yusuf Moses, don jin shin me ke janyo cutar tamowa ne?
Cutar tamowa ita ce cutar da takan ɗauko saboda rashin ingantacciyar abinci. Yawancin iyayenmu mata sai su cire yaro daga nono sai su fara ba shi abincin na manya. A wannan daidai lokacin yaro cikinsa ba zai ɗauko abinci da yawa ba. So jikin ba zai samu sinadarai daga kayan gina jiki ba sai yaro ya samu tamuwa. Yaro da yake da tamuwa za a iya gane da shi, za a gane ta hanyar canjin kala na gashin kai.
Zai zama ja.
Daga canjin kala sai gan kafafuwan sun fara kumbura. In kuma ba a samu maganin ba sai gan kumburin har ya hada duk da fuska. In dai ba hanzarta an yi wani abu ba yaron zai mutu. Ya kyautu a dinga lura da abinci da ake basu.
Ita ma Madam Lidiya Ishaku da ke kula da lafiyar mata da yara ta ce abinci da zai inganta lafiyar yara suna da sauƙin samu.
Daga an haifi yaro za a shayar da shi da nonon uwa har wata 6. Ba za a ba da ruwa ba, ba abin da za a bayar nono zalla har sai yaro ya kai wata 6. To kaman yaro mai wata 6 zuwa wata 9 za a dan fara bashi kaman kunu ne. Kunun kuma ya zamanto yana da kauri ba ruwa-ruwa ba. Kuma ya kasance cewa duk su abinci, kashi-kashin abinci, domin muna da kashin abinci sun kai wajen 4. Na ɗaya akwai kashi wato wanda za su dinga ba da kuzari. Wato a wannan kashin akwai dawa, akwai acha, akwai masara, akwai shinkafa, akwai dankali na bakin mutum duk da na bature, akwai doya, su biredi duk kashin su kenan. Sai akwai kuma kashi wanda zai gina jiki. To a wannan kashin akwai su nama, akwai madara, akwai su kwai, akwai su wake, akwai su gyada, akwai su soya beans. To duk waɗannan su ne wanda za su gina ma yaro jiki. Kuma duk waɗannan abubuwan da na ambata muna da su. Sai kuma akwai kashi na ganyaye, wato su alaiho, su yakuwa, su turgunuwa, zogale. Sai kuma akwai ƴaƴan itace, wato su lemu, su ayaba, su mangoro, su gwanda, su guava. To su wayannan kashin kuma su suna kare yara ne daga cututtuka. Akwai gefen su manja, mangyada, su man shanu, su abincin da za a ba yaro daga watannin da na ambatan nan. Ya kamata zai kasance cewa kowane kashin da na ambatan nan za a dan samu kadan daga wannan kashin. Wato domin ya zamanto abincin nan yana da duk sinadarin da yaro yana bukata.
Madam Esther Emmanuel uwa ce wanda ta shaida mun cewa tana baiwa jaririnta nono zalla har tsawon watanni 6 kafin ta bashi ruwa.
To zan yi mishi kamun shi, akwai wanda ake cewa Tom Brown da soya beans ina ko gyada da alkama, in hada da su dawa da su waye ne sai in markade shi in na markade shi zan ga mishi kamu da shi yana sha. Ina cin tuwo zan sa mishi dan yauki a baki, dan tuwo mai dan laushi laushi. To kuma ina iya hada dankali na turawan nan da kwai sai in ba ma yaro ira ci. To yana yin haka har yanzu ya fara cin tuwo da kansa.
Amma kina gani yana taimako wajen inganta lafiyar yaro
sosai sosai.
Da yake kina yin haka ba kiya ganin yana yawan ciwo?
A'a, yara na basa ciwo. In har na haihu ne ka na haihu kenan, ni ba zan ma yabo sai dai kawai na ji kadan zafin jiki, baka yi bacci ko hakori sai ba da dan paracetamol.
Masana dai sun ba hukumomin shawarar ware kuɗi masu tsoka don kula da lafiyar yara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla batun da zamu so mu ji ra'ayoyin ku kenan yau, yaya kuke gani za a shawo kan wannan matsala kama daga birane har kuma da yankunan karkara? Kafin ku kintsa domin ba da ra'ayoyin naku, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Haka yake, kai tsaye muna tare da wani a Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna. To Malam Ibrahim, barka da yammacin yau.
Madam Dre, muna miki barka da aiki.
Barka ka dai, yi mana shimfiɗa a wannan fage.
Hello?
Muna, kana tare da mu?
Gaskiya ina wanda nake gani za a magance wannan matsala. A gani wanda yake yana yi kan gwamnati da kuma al'umma gabaki ɗaya. Domin akwai guraren da tabbas suna cikin yanayi ne na rayuwa. Wannan yunwa za ki ga ba lallai ne ake iya samun a ci abinci ma yanda ya kamata ba. Gwamnati ta taimaka da duk irin taimakon da za ta bayar wajen ganin cewa an bunƙasa al'umma su noma kansu. Kuma wannan noma ya kasance za a iya sassafe, tunda akwai abubuwan da muke noma sun ji cewa ɗan lokaci kaɗan an neme ka an raka. Kuma bayan a ce wata ƙasashen da za su noma tumatur su noma wasu abubuwa ke maka da ɗin za a iya tattake su ɗauke dogon lokaci su tsaya. Kuma su kansu jama'an su taimaka ma kansu ta ɓangaren yin noman da kuma ba da guraren da za a yi noman gabaki ɗaya.
To Malam Ibrahim, mun gode. To bari mu tafi jihar Ogun. Wake bisa layi.
Alhaji Saliu ne daga Ogun.
Yawa, to Alhaji Saliu, kai ko ya kake gani za a shawo kan wannan matsala?
Yadda za a shawo shi ne a wanke ta sa hannu a kai, domin talakawa ba su da abin da za su yi saboda halin tattalin arziki da ake ciki yanzu.
Kamar ta wace hanya takamar me kake gani gwamnati za ta iya sa hannu ko kuma za ta taimaka? Inda za ka shawarta?
Wajen samar da abin kiwon lafiya, asibitoci a kyautata su gwargwadon hali shi ne abin da za ka masu ta yi. Wanda zai taimaka a talakawa.
To madalla. To mun gode madalla. Wake bisa layi. Kamar Barno ne kuma na jin layi nashi ya tsinke. Damaturu kana nan?
Eh, ina nan.
Yawa, to bismillah, wake bisa layi.
Yawa, kuna tare da shugaba Abubuwan Zam kasuwar Damaturu.
Yawa, to barka da yammacin yau. Kai ya kake gani za a shawo kan wannan matsala?
To yadda za a shawo kan wannan matsalar, ya kamata gwamnati ta taimaka ta sa hannu a wannan abin, ko da talakawa ma suna iya rage kokarin su. Kuma da ke yanzu kin ga irin da ake ciki, abincin bakinmu ma gaskiya kusan za mu ce yana wahala sosai. Da ke ma dai yanzu alhamdulillahi kaka ne, amma ya kamata gwamnati ta sa hannu a cikin wannan lamari duk wasu matsaloli.
To kai ma layin naka ya tsinke, to muna fuskantar wata kalubala kenan. To bari mu tafi Kaduna. Wake bisa laya Kaduna.
To assalamu alaikum. Sunana Adamu Jeje daga kamfanin Fati Jaji, Kaduna, Najeriya.
To mala da barka.
Allah kaman yanda ƴan uwa na wanda suka rigaye ni tun daga makoci na Ibrahim Alaran ma riga cikin har yanzu wanda layi ya mashi kuskure yanzu. Wato abu ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta taimaka ma talakawa dubiya da halin da talaka ke ciki a ce waɗannan abubuwa da aka zayyano ana neman mu ƴaƴan talakawa sai mun sama mu ƴaƴan mu irin waɗannan abubuwa. Kai gaskiya da kamar wuya sai dai gwamnati sa hannu in ko ba haka ba sai dai mu ci Allah kidan waɗannan ƴaƴa namu da zamu ci gaba da ratsawa. Gaskiya irin halin da ake ciki gwamnati tun da mu muna karkashin ta ne ta fabudo hanyoyin da za a taimaka mana wannan shine mafita kawai ina wa shawara.
To Mala Adamu mun gode har yanzu muna Kaduna wake bisa layi.
Auntie Grace ina wuni na gajiya.
Lafiya lau wane ne nawa a Kaduna?
Sunana Abdullahi Lalas ke na tashar mota kawai a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mala Abdullahi kai koya kake ganin batun?
To gaskiyar magana dole gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan saboda irin yanayin halin rayuwa da ake ciki a ƙasa. Yana da kyau gwamnati ta ainihin ko ta ba mutane kuɗi su noma irin wa'annan abubuwa da ake so a na gina jiki da sauransu ko kuma ta je ta suwo a wani waje wanda za ta zo ta raba ma talakawa da sauran al'umma wanda ainihin yara za su samu ingantaccen abinci wanda zai gina musu jiki ko kuma iyayen su ma su ci. Amma in ba haka ba gaskiyar magana akwai matsin rayuwa sosai ga ainihin iyaye da wanda za su iya ba 'ya'yansu wannan abu. To fatan mu dai gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan ta tallafa sosai da kuɗi saboda wannan abun da ake tunani ya shigo Najeriya ciwon nan. To Allah ya yi mana shi in ba haka ba.
To amin Malam Abdullahi mun gode. To bari mu je Kano. Wake bisa laye a Kano.
Alhaji san dan kaka mai fanta Direktin shugabannin kungiyar zaɓen kanin Najeriya baki ɗaya.
Yawwa to shugaba kai koya kake ganin batun?
Yawwa to ina ke ganin matsala ce ta talauci da ta damu domin shi din da ka yi tamuwa ɗin nan ta faruwa ne a karkara. Musamman ta lura da mutanen ƙauyuka mazansu da matansu manyansu da yaransu kusan kowanne ga kaliji su kamar yana buƙatar ƙarin ruwa. Saboda ka talauci yawa mutane yawa. Matsala akwai bukatar sassauta tsarin tattalin arziki ya bazu zuwa karkara ko ina a wadata domin mutanen birni ai ba sa ciwon damuwa sai da ƙauyuka abin ya fi ƙarfi. Saboda haka matsala ce tattalin arziki gwamnati ta shigo da wayar da kai da komai a bazar arziki ya shiga ƙauyuka talakawa su wadata.
To wake bisa layi to madalla Alhaji Sani a Yobe wanda ke bisa layi a jihar Yobe to akwai waɗansu abinci kamar irin su zogalen nan da aka ambata da dai waɗansa ganyayyaki da aka fi ake samu a ƙauyuka da Yobe kana nan?
Ina jinki ina tare da ke.
Yawwa to ya kake gani talakawa za su iya ci more ɗan abin da suke da ciki a cikin talaucin su taimaki kansu a wannan fanni kafin ma gwamnati ta sa hannu?
Wato ni a yanda na fuskanci abin kamar in dai har ana buƙatar hakan akwai waɗanda suke shuka zogalen suke nomawa kamar mutanen ƙauyen su suna noma ne sosai gaskiya sun fi mutanen da suke birni shuka irin waɗannan abubuwan da cin waɗannan abubuwan. Amma in ya zama dole ana buƙatar cinsa dole ne za a faɗaɗa abin a buɗa shi ya zama har birane ana nomansa sosai gwamnati ta shigo ta sa hannu inda za a bunƙasa abin ya zama mutum ba sai yana ƙauye zai samu cin wannan abin ba. Yawwa ni wannan shi ne shawara ta.
Yawwa to wake bisa layi ka? To madalla to akwai kuma wani bisa layi da ba mu san ko daga ina yake bugowa ba?
Sunana Bako Kaugama daga nan Kaduna.
Yawwa to Bako barka.
To Hajiya barka da aiki.
Yawwa.
Ni ina da ra'ayin misali kamar mu ƙauyawa. Akwai abubuwa da muka gada iyaye da kakanni irin su zogala sai rama su ne ya dace mu talaka mu dinga ci muna baiwa 'ya'yanmu. Amma idan muka ce za mu jingina da waɗannan wanda muka zaɓa a rububi suka tafi Abuja suke kasafin kuɗinmu to wallahi sai dai 'ya'yanmu su yi ta mutuwa. Saboda haka mu ɗauko abu na gargajiya wanda muka gada iyaye da kakanni. Amma waɗannan da muka zaɓa wallahi ba yi mana lati ba suna can suna kasafin kuɗin mu kawai suna cin abin da suka ga dama ta hau motocin da suka ga dama su sai motoci miliyoyi su kashe amma mu da kawai Allah muka dogara, wannan shine maganar gaskiya.
Wato Malam Bako, mun gode da kuma dukan waɗanda suka samu layi suka bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu, yadda za a shawo kan matsalar tamawa da ake fama da ita a Najeriya, da aka bayyana cewa Najeriya na matsayi na uku a ƙasashen duniya baki ɗaya da ke fama da wannan matsala. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 5 saura minti 10 ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da sadarwa da kuwa wani sabon shiri na labaran wasanni. Bugun gaban da kocin ƙasar Zambia Weston Iyerenda da yayi na cewa ba wata dabara ko dabaru da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagles za su yi da zai hana su zuwa kwallon kafa ta duniya ta Rasha ta baɗi bai zo kamar yadda yayi hasashe ba, domin ƙarshen ta dai 'yan Najeriya sun ci su ci ɗaya mai ban haushi a wasan da suka yi a can Najeriya din. Abin da ya sa kuma Najeriya yanzu ta zama ƙasa Afirka ta farko da za ta samu shiga zuwa wajen wannan gasa na cin kofin duniya a can Rasha a bidin Allah ya kai mu. Kuma 'yan Najeriya suna ta godewa Alex Wobi na Arsenal saboda wannan gagaruma nasara da suka samu da ta cilla su zuwa kwallon duniya. To ba Najeriya kaɗai ba, ita ma ƙasar Misira ta samu shiga cikin rukunin ƙasashen da za su je can wannan kwallon ta duniya bayan nasarar ci 2-1 da suka yi wa Congo a wasan da suka yi a Alexandria, wanda ya baiwa Misira ɗin damar ta je kwallon duniya a karon farko cikin shekaru 25 da suka gabata. Muhammad Salah shi ne gwarzon wannan kwallon da aka yi, domin duka kwallayen guda biyu shi ya ci wa Misira su. To yanzu da wannan nasarorin da Najeriya da Misira suka samu, za su haɗe da ƙasashe 13 zuwa yanzu da suka samu tsallake wannan siraɗin na shiga kwallon kafa ta duniya ta baɗi. Sauran ƙasashen da suka samu, idan mun bi abin dalla-dalla, za mu ga cewa daga can Afirka dai muna da ita Najeriya da Misira. Daga nahiyar Asia akwai ƙasashen Iran da Koriya ta Kudu da Japan da kuma Saudi Arabia. Daga nan bangaren Amurka ta Arewa ko kuma nahiyar Amurka ta Arewa akwai ƙasashen Mexico da kuma Costa Rica. Daga nahiyar kudancin Amurka kuma akwai ƙasar Brazil. Daga nahiyar Oceania zuwa yanzu ba ƙasa ko ɗaya da ta samu shigewa. Nahiyar Turai ita take da ƙasashe mafi yawa da suka samu shigewa zuwa waɗanda za su je wannan kwallon ta duniya, inda take da ita mai masaukin Russia da Jamus da Poland da Ingila da Spain da ko Belgium. Bari mu koma wani gasa na daban, shi ma na duniya ne amma na 'yan ƙasa ga shekaru 17 ne da yanzu haka ake a India, wanda a farko-farkonsa Ghana wacce ta taɓa cin wannan kofi ɗin har sau biyu ta gama da ƙasar Colombia da ci ɗaya da babu a wasansa na farko a rukunin farko, wato Group A kenan. Yanzu a yau-yau ɗin nan Litinin ya kamata Ghana ta yi wasanta na biyu gaba da Amurka, yayin da kuma ita Colombia za ta kara da ƙasar India. A rukuni na biyu wato Group B kuma Mali ba ta ji daɗi ba a hannun Paraguay, domin sun ci su 3-2 a wasan da suka yi a Mumbai, yayin da New Zealand da Turkiya kuma suka yi changes ba kare bin damu, suka tashi da ci 1-1 kowannensu. Yanzu wannan rukunin nasu na biyu ita Mali ita ce a ƙasa. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, sai wata Litinin, Allah ya kai mu, ku huta lafiya.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Musulmin Rohingya tsararru ne a jihar Rakhine ta ƙasar Bama. To amma gwamnatin Bama ta yi ƙirarin cewa su baƙin haure ne daga ƙasar Bangladesh. Matakin da ya sa su 'yan Rohingya zama al'umma mafi yawa a duk faɗin duniya waɗanda ba su da ƙasar da za su kira tasu. Musulmin na Rohingya sun yi shekara da shekaru ana taye musu ƴanci da kuma haƙƙinsu, ciki har da taƙaita musu inda za su je, da hana su yin addininsu ba tare da tsangwama ba, da kafa musu dokar hana fita, da tilasta musu yin aikin bauta, da hana su auren waɗanda suke so kuma wanda suke so. Uwa uba kuma ga kasancewar jami'an tsaro a ƙauyukansu ba tare da samun izini ba, wanda kuma idan suka nema da ƙyar su samu ba za su iya tafiya tsakanin wannan ƙauye da wancan ba, ko domin neman ilimi ko jinya. A ranar 25 ga watan Agusta, an yaƙin sa kan Rohingya suka kai wa ofisoshin 'yan sanda da sansanonin soja da dama hari, matakin da suka bayyana a zaman yunƙurin kare mutanensu daga ƙunci ko kuma musgunawa. A sakamakon haka aka kashe jami'an ƙasar Bama 12. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jami'an tsaron ƙasar Bama sun wuce makiɗi da rawa wajen mai da martani, domin kuwa sun yi ta yi wa farar hula lugudan wuta da ƙona musu gidaje da kuma karkashe su. Fiye da 'yan Rohingya 500,000 ne suka arce zuwa Bangladesh, makwabciyar Bama, ƙasar da tuni take fama da yawan al'umma, kuma yanzu tana fafutukar cimma buƙatun dubban 'yan gudun hijira da suke ƙasar. Kurarar 'yan gudun hijira ya sa ƙungiyoyin agaji na jin ƙai shiga halin damuwa a saboda ƙarancin kayayyakin taimako, ga kuma ƙarancin na gwamna masu gida rana. Domin tunkara buƙatun gaggawa a sakamakon wannan rikici, Amurka ta ba da taimakon jin ƙai na kusan dala miliyan 40 ga 'yan gudun hijira da inda aka karɓe su, da kuma waɗanda suka rasa matsuguninsu a jihar Rakhine ta ƙasar Bama. Wannan taimako ya kawo adadin agajin jin ƙai da Amurka ta baiwa 'yan gudun hijira da suka rasa muhallinsu a cikin Bama da 'yan gudun hijira daga Bama a yankin a shekara ta 2017 zuwa kusan dala miliyan 104. Kudaden za su taimaka wajen samar da sansanonin zama na gaggawa da kayayyakin abinci da ba da jinya da samar da ruwa da samar da hanyoyin tsabtace muhalli da sauran bukatun 'yan gudun hijira. Haka kuma za su taimaka wajen rage barazana a kuwar rikici da kuma aukuwar bala'i da taimakawa wajen haɗa iyali da kuma baiwa waɗanda suka rasa matsugunansu a Bama da Bangladesh da ma yankin gabaki ɗayansa kariya. A saboda haka, Amurka ke kira ga hukumomin Bama da su kawo ƙarshen tarzoma a jihar Rakhine nan take, su kuma bari a jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai ga waɗanda suke buƙata. Amurka na sake yin kira ga hukumomin Bama da su bar 'yan jarida zuwa yankunan da wannan al'amari ya shafa, su hukunta waɗanda ke da alhakin keta haƙƙi da 'yancin jama'a, da ƙaddamar da manufofin da za su tabbatar kowa ya koma don raɗin kansa a yanayin kariya da kuma mutunci. Haka kuma, Amurka na kira ga sauran ƙasashe da ƙungiyoyi da su bi sahunta wajen ba da gudunmawar agaji ga waɗanda wannan rikici ya shafa. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Mai Ali ta fassara ta kuma karanto kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa muddin za a cimma yarjejeniya tsakaninsa da 'yan jam'iyyar Democrat na ƙyale bakin haure matasa da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna yara su ci gaba da zama ƙasar. To, tilas ne ya yi garan bawul ga tsarin ba da katin green card, kuma ya ɗauki ƙarin ma'aikatan shige da fice su 10,000 da kuma gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. A cikin watan jiya ne Donald Trump ya bayyana kawo ƙarshen shirin nan da ya baiwa wasu yara da aka shigo da su Amurka damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasar a cikin shirin nan na DACA, shirin da aka samu lokacin mulkin shugaba Barack Obama. Yau Litinin, Turkiyya ta yi kira ga Amurka da ta janye dakatar da ba da visa zuwa Amurka, matakin da ita ma Turkiyyar ta ɗauka a zaman gayya a jiya Lahadi, kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na Amurka a jiya Lahadi ke cewa, sakamakon abubuwan da ke faruwa a ƙasar ya zame wajibi Amurka ta sake duba al'amuran ƙasar ta Turkiyya game da tsaron ofishin jakadancin Amurka da ma jami'an da ke aiki a ofishin jakadancin na ƙasar Turkiyya. Sai dai sanarwar ba ta ba da cikakken bayanin abin da ya sa take nazarin ƙudurin wato Turkiyya na samar da tsaro da kuma tsawon lokacin da zai ɗauka kamin a ci gaba da ba da bizan ba.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe, idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum, za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Julie Gresham da kuma Dan Crofton, alheri ke muku, fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.